أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina tsarawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala wanda a cikin ni'imarsa da amincewarsa da kaddarawarsa ya ga fuskokin mu a wannan masallaci da albarka, masallacin Abbaru bin Yasir da ke nan cikin garin Katsina a unguwa ta Kofar Bamusa. Ba don komai ba sai don gabatar da muharara wadda baƙonmu babban malaminmu Malam Abdulmannan Mahmud Shira daga jihar Bauchi yau zai gabatar mana a wannan masallaci mai albarka. Ina fatan Allah ta'ala ya gatar da malam wurin faɗan abin da yake daidai. Ba sai na tsawaita ba, tunda da na gabatarwa zan yi, insha Allah zan miƙa abin magana ga malam domin malam shi ne wanda zai gabatar da wannan muhadara. Allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu, ya sa yadda aka fara lafiya, Allah ta'ala ya sa a tashi lafiya.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوة، ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna farawa da jaddada godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya ba mu dama da iko na haduwa a wannan rana ta Litinin. A yau muna 18 ga watan Jumadal Akhira, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445, wanda yake daidai da 1 ga watan 1 shekara ta 2024 miladiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya hada mu a wannan masallaci na Ammaru bin Yasir a nan Kofar Bamusa, ko a nan cikin garin Bauchi, afuwan cikin garin Katsina. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana muwafaka ya sa alkhairi da albarka cikin abin da za mu gabatar. Allah ya mana albarka baki daya, abu ne wanda baki ya riga ya saba faɗinsa, so wannan shi yasa Allah ta'ala ya sa mu dace. Kamar yadda Malam Abdulbasir Isa Albani ya gabatar, insha Allah ta'ala za mu gabatar da muhadara mai taken Asbabu Husnil Khatima, sabuban da ke sa mutum ya samu kyakkyawan ƙarshe. Kowa ya riga ya sani cewa wannan duniyar da muke cikinta ba matabbata ba ce, babu wanda ya zo wannan duniyar don ya tabbata. Kowa ya zo wannan duniyar ne yana tafiya bisa ga adali da lokaci da Allah ya ɗeba mashi. Wasu lokutan da Allah ya riga haliba musu sun riga sun shude saboda haka sun tafi. Wasu kuma irinmu da muke raye yanzu lokacin mu bai yi ba tukunna, babu wanda ya san kuma yaushe ne nashi lokacin zai yi, yanzu ko aljima ko gobe ko jibi ko sati mai zuwa ko wata ɗaya nan gaba ko shekara ko iya lokutan da Allah ta'ala ya ga dama ya ɗiba wa mutum. So ashe za mu fahimci cewa duk wanda ya zo duniyan nan da ransa, to watan wata rana kuma za a wayi gari baya nan. Wanda dai za a samu a ce shekaransa 50, shekaransa 45, 60 ya mutu yau, ana kuka ana bakin ciki an je an binne shi. Idan muka koma shekaru 40, 50, 60 din nan baya, shine kuma mahaifiyarsa ta haihu aka zo ana mata sanni da haihuwa, ana dariya ana murna. Shi din ne dai. So ashe za mu gane cewa mutuwa dole ne, kuma wajibi ne akan kowa. Allah ya riga ya rubuta cewa kowa zai mutu. Allah ta'ala ya ce kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Duk wanda ke bayan kasa zai fushi. Za a wayi gari a ce baya nan. A cikin Al-Qur'ani kuma Allah ya ta maimaita mana cewa kowanne ran zai mutu, kowa zai mutu. Har sai ne maimaita kullu nafsin dha'iqatul maut, har sun ku a cikin Qur'ani. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya mai faɗe ta a suratu Ali Imran, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama. Ya sake kuma suratu Al-Anbiya ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwkum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. A suratul Ankabut ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Kowane izu 20-20 cikin izu 60 na Qur'ani sai da aka samu kullu nafsin dha'iqatul maut a ciki. Kowa zai mutu, kowa zai mutu. Sannan a wani wajen Allah yana cewa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Duk inda kuke mutuwa za ta riske ku, koda kuwa kuna cikin manya-manyan benaye, manya-manyan gidaje na alfarma, to mutuwa za ta zo ta dauke ku. Yace kul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ka fada musu mutuwan nan dai da kuke guduwa mata ba kwa son ku gamu da ita, to fa wata mutuwa ran za ta riske ku. Allah ya samu dace. To in ya zama mutuwa dole ne, to bayi kuma sun kasu kashi biyu. Akwai wanda zai mutu ta hanya mai kyau, akwai wanda shi kuma zai mutu ta hanya mara kyau. Shi yasa Allah ya gaya mana bayi in an je gaba ga Allah ran tashin kiyama za a kasu kashi biyu, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Wasu bangaren suna aljanna, Allah ya sa da mu, wasu bangaren suna wuta, Allah ya sa ba mu a ciki. A wani wajen ya ce yauma ya ati la takallamu nafsun illa bi idni fa minhum shaqiyyun wa sa'id. Ranar alkiyama rana ce da ba wanda ya isa yi magana sai da izinin Allah. A cikin mutane akwai tababbe marar rabo kenan, dan wuta kenan, akwai kuma wanda ya dace, wanda yake da kyakkyawan rabo. A wani wajen ya ce yauma tabiyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ranar tashin kiyama rana ce da wasu fuskoki za su yi fari, wasu fuskokin kuma su yi baki. Wani fuskarsa ya tashi tana annashuwa, tana walwali, tana kyalkyali, tana haske. Wasu fuskokin kuma wani fuskarsa ya tashi fuskan ta yi duhu. A wani wajen ya ce wujuhun yawma idhin musfira dahikatun mustabshira. Wata fuskar ran tashin kiyama wasu fuskokin suna sheki, suna haske, yana dariya, suna annashuwa, suna cikin jin daɗi. Yace wa wujuhun yawma idhin 'alaiha ghabara. Akwai fuskokin kuma da za su tashi da kura a kansu. Tarhaquha qatara. Kura duk ya biya lulube su, ulaika humul kafaratul fajara. Allah ya ce waɗannan su ne kafirai, su ne fasikai. To kowa yana samun sakamako ne gwargwadon menene ya cika a kai, gwargwadon meye ya mutu a kai. To abinda kuma mutum yake mutuwa a kai shine abinda ya rayu a kai. Akan me ka rayu, akan wannan abin da ka rayu, akan shi zaka mutu, akan shi zaka mutu. Saboda kaga kenan kowa a cikinmu yana so ya yi kyakkyawan ƙarshe, kowa yana so ya yi mutuwan da za a ce mutuwa ta yi kyau, rayuwa ta yi kyau, mutuwa ta yi kyau. To in ko mutum yana so ya yi kyakkyawan ƙarshe, ba fa jira zai yi sai malakul mauti ya iso kansa kafin ya ce jira ni in gyara ba. Ba jira zai yi sai mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ransa ya ce masa ka jira ni in gyara ba, ba haka zai yi ba. Kintsawa zai yi, ya shirya tun gabanin ran da mala'ikan mutuwa zai zo zuwa gare shi, kintsawa zai yi shirya. So ashe ya kamata mu san wai wasu hanyoyi ne zan bi domin in samu kyakkyawan ƙarshe, tunda dai mutuwa dai ba makawa, dole sai an yi ta, dole sai an yi ta. Baka da wata dabara da zaka yi ka kauce ma mutuwa, dabaran da zaka yi makanka shine kai tanadin me zaka tarar bayan mutuwanka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an tambaye shi aka ce da shi ayyul mu'minina aqyas, cikin mu'minai aka ce ma annabi waye fi kowa basira, waye fi kowa wayo, bai ce wanda yafi kuɗi, wanda yafi sanin harkan kasuwanci, wanda yafi sanin harkan tara kuɗi, wanda yafi sa shadda mai kyau ko hula mai kyau ko wacce tafi sa atamfa mai kyau ko wanda gidansa yafi kyau, duk bai ce wannan ba. Waye fi kowa basira, sai ya ce aktharuhum lil mauti dhikra, wanda yafi kowa yawan tunan mutuwa shi yafi kowa wayo, shi yafi kowa basira. Sai ce wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, da kuma wanda yafi su kyanta ne din abin da zai tarar bayan ya mutu. Me zai riske ka bayan ka mutu? Wata rana an wuce da gawa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan gawar da aka wuce da ita wanda ya mutu nan imma mustarihun wa imma mustarahun, ko dai ya mutu ya huta ko kuma ya mutu an huta, ko mutuwarsa hutu ce, hutu ne a gare shi, ko mutuwarsa ta zama hutu gare su. Aka tambaye shi waye ya huta, waye aka huta, sai ce mumini idan ya mutu ya huta da wahalhalun duniya da matsalolin duniya da tashin hankali na duniya, zai je samu nutsuwa da rahmar Allah da gafaran Allah, kaga shi wannan ya huta. Yace amma fajiri mutumin banza, yace in ya mutu mutane sun huta da sharrinsa, dabbobi sun huta da sharrinsa, wani tsabara gin sharrinsa, ran da aka fito da gawansa da aji binne shi da agwagi da kaji da akuyoyin anguwar, wallahi sai su sujudu shukuri su gode ma Allah. Wani bala'i ya wuce, bishiyoyi sun huta, duwatsu sun huta, kowa yana jin ya huta yau an rage iri. To wani kaga wannan mutuwa ba ta yi kyau ba, an samu mummunan ƙarshe, Allah ya sani. To menene kyakkyawan ƙarshe? Menene kyakkyawan ƙarshe? Shine da larabci ake kiran shi da husnul khatima, kyakkyawan ƙarshe kenan. Malamai suka ce kyakkyawan ƙarshe shine huwa an yuwaffaqa al-'abdu qabla mautihi lil-ibti'ali amma yaghdibu ar-rabb subhanahu, shine Allah ya datar da bawa ya samu dace, Allah ya datar da shi gabanin mutuwansa ya zama ya nisanci duk abin da zai fusata Ubangiji. Kyakkyawan ƙarshe kenan. Allah ya datar da kai ya zama kana kyamatar abin da zai fusata Allah gabanin ka mutu. Sai ya ce wattaubati minaz dunub, Allah kuma ya datar da kai in ka yi zunubi ka tuba ka koma zuwa ga Allah, wal ma'asi in ka saba ma Allah ka tuba, wal iqbali ala ta'at da kuma fuskantan ayyukan biyayya ma Allah gadan gadan, wa a'malil khair da kuma ayyuka na alkhairi. Sai ce thumma yakunu mautuhu min ba'di dhalika ala hadhihi alhali alhasana, sai kuma ya samu dacewa har mutuwa ta riske shi yana kan wannan kyakkyawan yanayi. To wannan shine kyakkyawan cikawa kenan, husnul khatima kenan, kyakkyawan ƙarshe. Allah ya datar da bawa ya zama duk abin da zai fusata Ubangiji yana nisantansa, yana kusantar da kansa izuwa ga duk abin da zai yaldar da Ubangijinsa. Duk sanda ya saba ma Allah, ya yi zunubi ko ya yi wani kuskure wanda ya kai ya saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba tare da ɓata lokaci ba, sai ya gaggauta tuba da komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, saboda yana so kullun ya zama Ubangijinsa yana yarda da shi, baya fushi da shi. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, Allah ya mishi rahama, a cikin littafin shi Musnad da kuma Imamu Tirmidhi rahmatullahi alayh a littafin shi Sunan, sun rawaito hadisi wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin silsilatu al-hadithi sahiha daga sahabi Anas bin Malik, Allah ya kara masa yadda,
yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ista'malahu, idan Allah na nufin bawansa da alkhairi sai ya dauke shi matsayin lebura, in Allah na nufin ka da alkhairi sai ya dauke ka matsayin lebura, matsayin ma'aikaci. Qalu suka ce wa kaifa yasta'miluhu, ta yaya Allah zai dauki mutum matsayin lebura, wanda zai dauke ka a matsayin lebura yana bukatar taimakon ka ne, to ta yaya Allah da bai bukatar taimakon kowa zai dauki wani a matsayin lebura? Qala sai yace yuwaffiquhu li amalin salih, shine Allah ya datar da shi da aikata ayyuka nagari, qabla mautihi gabanin mutuwansa, thumma yaqbiduhu alayhi, sai kuma Allah ya wanzar da shi akan waɗannan ayyukan har ya karɓi rayuwarsa akai. To kaga wannan shine ake nufi da me? Shi ake nufi da husnul khatima, shi ake nufi da kyakkyawan ƙarshe, shi ake nufi da kyakkyawan ƙarshe. To daga cikin sabban da ke jawo mutum ya yi kyakkyawan ƙarshe, na farko akwai al'imanu wal islah, sababi na farko kenan shine imani da Allah, imani da Allah. Domin duk wanda ya mutu ba mumini ba, ya mutu ba matsayin mai imani da Allah tabaraka wa ta'ala ba, to duk yanda ake ganin rayuwarsa ta duniya ta yi kyau amma bai kyakkyawan ƙarshe ba, ƙarshe ya yi muni. Daka sababi na farko da ke jawo mutum ya yi kyakkyawan ƙarshe shine al'imanu wal islah, shine imani na farko kenan. Mutum ya zama mai imani, ya yi iya bakin ƙoƙarinsa, kuma duk abin da zai riƙe masa imaninsa ya yi ƙoƙari ya kula da shi da kyau, duk abin da zai rusa masa imaninsa ko ya rage masa imanin, ya rage masa imaninsa ya yi ƙoƙari ya nisanci wannan abu, ya yi ƙoƙari ya nisance shi. Wal islah, sannan bayan mutum ya yi imani kuma ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya wanzu akan nagarta, ya zama mutumin kirki. Wannan shine abin da zaka ji Allah yana faɗi, innal ladhina amanu, sai ka ji ya ce ne wa amilus salihat, waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari. A suratul kafi sai ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, ba ma tozartar da sakamakon wanda ya kyautata aiki. Saboda haka abu na farko da ake so mutum ya rike don ya samu kyakkyawan ƙarshe shine imani da Allah da kuma tsayuwa akan ayyukan nagarta. A suratul an'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin faman amana wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Allah ya ce wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin, Allah ya ce ba mu aiko manzanni face don su zama masu bishara ga mutanen kirki, in sun bi Allah za su samu rahamansa, su zama masu gargadi ga mutanen banza, in ba ku tuba ba za ku shiga wuta. Allah sai ya ce faman amana, duk wanda ya yi imani wa aslaha, ya kuma gyara kansa, ya gyara imaninsa, ya gyara zuciyarsa, ya gyara ayyukansa, ya gyara mu'amalansa tsakaninsa da Allah, ya gyara mu'amalansa tsakaninsa da mutane, ya yi ƙoƙarin ya taimaki wasu akan gyara, akan nagarta, fala khawfun alaihim, lokacin mutuwa za su mutu babu tsoro tattare da su, wala hum yahzanun, kuma ba baƙin ciki. Kaga an kyakkyawan ƙarshe kenan, an samu kyakkyawan ƙarshe kenan. Da haka abu na farko, sababi na farko na samun kyakkyawan ƙarshe shine imani da kuma tsayuwa akan aikin nagarta, imani da tsayuwa akan aikin nagarta. Domin in ka ce imani zalla, mutum zai ce maka ya yi imani amma yana zina, ya yi imani amma yana shan giya, ya yi imani amma yana sata, ya yi, to waɗannan ayyukan a aƙidar ahlus sunna shine al-imanu yazidu wa yanqus, imani yana ƙaruwa, imani yana raguwa. Me ke ƙara imani? Yazidu bi ta'at, lokacin da mutum ya ƙara ayyukan alkhairi to imaninsa ya ƙaru, wa yanqusu bi nuqsaniha, idan ya rage ayyukan alkhairi to imaninsa ya ragu. Lokacin da mutum ya kusanci miyagun ayyuka imaninsa yana baya baya, ba yadda za a yi ka samu wanda ya dage ya nace kullum zuciyarsa tana rataye da masallaci da makarantar alkur'ani, da ina zai je koyi alkur'ani, kuma ka ɗauko shi kaje ka samu wani a can wajen gari gidan giya ko gidan karuwai kace kuma imaninsu dai ai ba zai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal abda idza adnaba dhanban bawa in yayi wani zunubi nukitat fi qalbihi nuktatun sauda Allah sai ya sa ai wani bakin dugu akan zuciyarsa sai ce fa idza huwa taba wa naza'a wastaghfara in ya tuba ya janye daga aikata waɗannan ayyukan ya kuma roƙi gafaran Allah suke la kalbu sai a wanke zuciyar sai zama wannan bakin dugun ta gushi ya gushi sai ce wa in zada zida fiha in ya ƙara saba ma Allah sai a sake digawa in ya sake sai a sake digawa hatta ta'alu wa qalbuhu har sai ya zama wannan dugo ya mamaye zuciyarsa bakin dugo zuciyar ta zama baka sai ce wa huwa ar-ramul ladzi dhakara Allah ita ce dai wannan tsatsan da Allah ya ambata a cikin alqur'ani da yace kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yarsimu abinda suke aikatawa na zunubi shine yayi tsatsa a cikin zukatansu daka al-iman wal islam bayan kai imani ka kuma tsayi akan ayyukan nagarta wannan shine babban abin da zai sa ka samu kyakkyawan ƙarshe Allah ya gyara mana imani abu na biyu shine al-istiqama tabbatuwa da dagewa akan imani da nagarta kai imani kana aikin nagarta to ana buƙatar istiqama ku ana buƙatar ka zama mai dagewa mai togewa da tsayuwa akan ayyuka indai kana so ka samu kyakkyawan ƙarshe duk aikin da aka ce maka aikin alkhairi ne in ka rike shi to ka zama mai istiqama akan sa istiqama ka dawwama akan aikin alkhairi komai karancin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake nana Aisha yazo ya samu nana Aisha tare da wata mata sai ce mata man hadhihi wace ce wannan sai ta ce ya rasulullah fulanatun tadhkuru min salatiha wacce ce ta zo tana gaya mun ga yanda take sallar dare ga yanda take sallolinta ga yanda take kaza da kaza da kaza da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mata ma alaikum bima tudiku annabi sai ce ku baji da kyau ba kowa ban ya tashi daukan ibada ya dai ba abin da zai iya sai ce fa wallahi la yamallu llahu hatta tamallu Allah baya taba gajewa Allah ya baya taba gazawa da kosawa wajen ba ku lada har sai kun kosa wajen yin aiki in kaga Allah bai baka lada ba kai aiki bane sai ce wa kana ahabbud din ilayhi ma dawa ma alayhi sahibi addinin da Allah ya fi so aikin da Allah ya fi so na addini shine aikin da ma'abocin aikin ya dawoma a kai dagewa a wata ruwa ya ce wa in kalla ko da aikin ɗan kaɗan ne saboda haka wannan imani da nagarta ayyukan nagarta da ka rike ana so kuma ka samu istiqama a kai ka samu istiqama a kai Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa innal ladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ta'ala yace innal ladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu lallai waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu abin bautan mu sannan kuma suka dawwama suka samu istiqama da tsayuwa da dogewa akan bautan Allah tatanzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su sassauko zuwa gare su lokacin da za su mutu wanda kuma dama in mutum zai mutu gabanin mala'ikan mutuwa yazo mala'iku ne suke fara sassaukowa kamar yadda hadisin Bara'u bin Azib ya kawo a cikin Musnad da Imam Ahmad ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahmatullahi alayhi ya kawo hadisin a cikin littafin sa al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an dawa al-shafi wanda muka fi sani shi da littafin ad-da'u wa dawa saboda haka in mutumin kirki ne Allah ya sa da mu a ciki zai fara ganin mala'iku ne da fararen kaya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fararen likkafani da kuma turare suna sassaukowa daga ku ne kuke ganin gashi na kwance a gadon asibiti kuna ganin sa can akwai gado can akwai TV can akwai kaza amma shi duba ya ganin ku zallan mala'iku yake gani haka annabi ce za su zauna a gaban sa maddal basar iya ganin sa iya mala'iku ne iya ganinka iya mala'iku zaka gani daga nan Najeriya in zaka hangi Chadi to duk mala'iku ne a barbaje a wajen baka ganin kowa baka ganin duk motocin da suke kan hanya da wane ne duba gani illa iyaka malai to in mutumin kirki ne suna saukowa zasu ce da shi Allah ta khafu wala tahzan kar ku ji tsoron abinda zaku tarar a gaba kar kuma ku yi bakin cikin abinda zaku bari a baya na iyalai da yaya kar ku ji tsoro sannan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu bisharan ko ku yi bishara albishirinku da aljanna wacce ake muku alƙawari kaga shi kaga ƙarshe yayi kyau kenan ana mutum albishir da aljanna tun gabanin azariyarsa wannan ƙarshen sa yayi kyau kenan daga ana buƙatar istiqama a suratul ahqaf yace innal ladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun daga ana buƙatar istiqama Allah kuma a cikin qur'ani yayi ta umurtar mu da mu zama masu istiqama akan aiki ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tabagha ka tsayu yadda kamar yadda aka umurce ka haka nan duk waɗanda suka tuba suka zama musulmai suka bika su ma su zama masu istiqama a wani wajen yace fastaqimu ilaihi wastaghfiru ku zama masu istiqama ku tsayu akan addinin Allah ku kuma dinga yawan neman gafarin Allah subhanahu wataala sababi na uku shine husnul zanni billah duk me son yake kyawun ƙarshe to ka zama mai kyautata ma Allah zato ka zama mai kyautata ma Allah zato sahabi Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gabanin ya mutu da kwana uku ana sauran kwana uku annabi ya mutu yace naji annabi yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla kada dayan ku ya kuskure ya mutu face yana mai kyautata ma Allah zato ki kyautata ma Allah zaton zaka samu rahamansa Allah zai ji kanka Allah zai maka rahama Allah zai gafarta maka aljannan nan firdausi hadda kai a ciki ka kyautata ma Allah zaton haka annabi ya ce kar ka mutu face kana ma Allah irin wannan zaton to kaga me ake nufi da kar ka mutu face kana ma Allah irin wannan zaton shine kullun ya zama kana cikin kyakkyawan zaton ma Allah don baka san yaushe ne zaka mutu ba sannan hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce ana inda zanni abdi bi falyadhun bi ma sha ina nan yadda bawa na yake zato na da haka duk zaton da kaga dama kai ma Allah da haka husnul zanni billah ka zama mai kyautata ma Allah zato cewa Allah zai ji kanka Allah zai maka rahama Allah zai gafarta maka Allah zai baka aljanna Allah zai ba zai maka azaba ba wannan shine abinda Allah yake so domin babu wani abin da Allah zai samu na daɗi don yayi ma mutum azaba Allah yake ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum ba abin da Allah zai dan ya azabtar da ku matakar kun gode ma Allah kun kuma yi imani ga Allah subhanahu wataala daga husnul zanni billah to amma wannan kuma ba yana nufin mutum yayi ittikali akan rahamar Allah ya nace kuma akan sabon Allah ba haka yake nufi ba abinda yake nufi shine yanzu ba batun waizu ne banda kai marasa kyau wai an yafe ko ba yafe ba ayyukan alkhairin da kai an karba ko ba karba ba an karba ko ba karba ba so husnul zanni billah shine ba a so ka karkata tunaninka zalla zuwa ga azabar Allah ba a son haka sannan kuma ba a son ka karkatar da tunaninka zalla ka ce ai Allah mai rahama ne ba a son haka shi yasa Allah da kansa a cikin Qur'ani zaka ga yana hada wannan sifofin guda biyu a yaya daya yace inna rabbaka ladhu maghfirati wa dhu 'iqabin alim ubangijinka akwai gafara yana da gafara sannan kuma ya iya hukuma ghafiriz zambi wa qabilit tawbi amma ne shadidil 'iqab Allah mai gafarta zunubai ne mai karban tuba ne amma fa in baka tuba ka dawo ka bi Allah ba shadidul iqab ne shi ya iya hukuma wata mata sayyidina Umar ya kawo an kawo ta tayi zina zai mata haddi sai tace masa ya amiral mu'minin atausaya mu yace saboda mi tace inna allaha ghafurur rahim Allah ma yana da gafara na da jinkai sai ce mata wa huwa shadidul iqab haka nan kuma inda yake ghafurur rahim to haka nan kuma yake shadidul iqab to kya dauko sifa da zalla ai sai ki hada duka biyu sai ki hada duka biyu na daga cikin rahamar Allah ne yace a miki bulala 100 bai ce a miki 3000 ba a wannan gafaran Allah ne yayi da rahamar Allah subhanahu wataala to abinda ake so ka zama ka dau siffan annabawa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na raghaban wa rahaba suna aikata aikin alkhairi inji Allah suna gaggawan aikin alkhairi amma kuma suna roƙonmu suna bauta mana suna halin tsoron in ba a karɓa ba akwai matsala suna kuma kwadayin cewa Allah mai gafara ne zai karɓa wannan shine husnul zanni billah kyautata mu Allah zato sannan kuma ba ma mutun lahira ba duk abin da ka sa gaba a duniya ka dinga kyautata mu Allah zato ina daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so a rayuwarsa shine at-tafa'ul at-tafa'ul shine duk abin da ya faru ka ce khairin insha Allah duk abin da ya faru zuciyarka kawai ta karkatar da kai bangaren alkhairi koda abu baka ji dadi ba to ka dauka wannan abu zai zo da alkhairi ko kuma ya biyo baya da alkhairi ka dauko aya da Allah ya ce in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yuktikum khairan mimma ukhida minkum duk abinda Allah ya karba daga wajenka ya hana ka in dai zuciyarka akwai alkhairi Allah ya ce zai baka abin da yake wannan alkhairi Allah zai baka abin da yake shi alkhairi kudi ne kake ta nema Allah bai baka ba kyautata mu Allah zato rashin baka kudin nan akwai wata gata da Allah yake so ya maka kana neman miliyan 100 ko kana neman miliyan 10 watakila Allah zai baka miliyan 10 amma sai ya saukar maka da wata cuta duka kodojin ka guda biyu su kamu da cuta nawa ake sayar da koda a yanzu an baka miliyan 10 an ce ka sayo koda za ta yi ba za ta yi ba to Allah sai ya bar kodan ka lafiya lau sai ya hana ka miliyan 10 shikenan ka zauna lafiya ka zauna lafiya amma an baka miliyan 10 an ce kodan ka duka sun lalace yanzu ana neman miliyan 100 ka za a wajen ka kai kuma an baka miliyan 10 to wani moriyar me ka ci kaga an samu matsala ne to duk abin da kaga Allah ya tsara malam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yace duk abin da ya samu bawa ya tuna da sifofin Allah guda uku ya dauko ayan Qur'ani kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah ya ce akwai abin da za ku ga ba kwaso amma shi ne alkhairi akwai abin da kuna so amma sharri ne saboda Allah ya sani ku ba ku sani ba ya ce to ka tuna cewa na farko annallahu rahimu Allah mai tausayi ne mai jin kai ne arhamu minal ummi biwaladiha Allah ya fi tausayi sama da yadda uwa ke tausayin danta kaga dai inda mamanka ke raba arziki yayi baraka rayuwa talaka ba yadda dai take tausayinka in kana da hanyar ta azurta ka za ta azurta ka to Allah ya fi ta tausayinka saboda haka ka tuna wannan siffar ta Allah na biyu yace ka tuna cewa annallaha alimun bi ahwali ibadi duk abinda bayi suke ciki Allah ya sani ba wani wanda Allah bai san yanayin sa ba wanda Allah ya bashi kuɗi ba wai Allah ya fi gano shi bane ya bashi wanda bai samu goyi har yanzu Allah bai yi shokansa ba sannan ka sani na uku shine annallahu hakimun fi ma yaqtadihi wa yaqdiru duk abinda Allah zai kaddara akwai hikima a ciki hikima ce ta Allah ta sa wani mai kuɗi wani talaka wani mai kuɗi wani talaka saboda haka wani sai Allah ya bashi zunzurutun ƙarfi amma ba kuɗi wani ga kuɗi amma ba ƙarfi da haka wannan mai kuɗin yana so a tuna masa sakawai a gida zai nemo mai ƙarfi tuna mun to ina bukatar karfinka kai kuma kana bukatar kudina to in kowa yayi kudi a cikin garin ka tsinan nan masallacin nawa zai gina shi gidan da kake ciki wa zai gina shi in kowa yayi kudi walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard Allah ya ce inda ma Allah zai shimfida ma kowa arziki da an yi zalunci kowa yayi kudi ai da an shiga matsala ai in mutun ya daddalla maka mali wazi kwata maka hakinka kowa yana da kuɗi to ka zama mai husnul zanni billah sannan na hudu mutum ya zama mai mu'amala da gaskiya a rayuwarsa shine as-sidiq duk abin da za ka yi a rayuwa ya zama gaskiya kake in dai kana son kyakkyawan ƙarshe ka gama lafiya kar ka dinga mu'amala da ƙarya da yaudara da hakinci a cikin rayuwarka Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku kuma zama tare da masu gaskiya ba ma kai ka zama mai gaskiya ba abokinka ma in ji Allah ya zama mai gaskiya ya zama mai gaskiya abokinka ma ya zama mai gaskiya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yace alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ila al-bir wa inna al-birra yahdi ila al-janna annabi yace ku rike gaskiya ku zama masu gaskiya domin gaskiya tana kai mutun zuwa ga biyayya ma Allah biyayya ma Allah kuma tana jagorantar mutun zuwa ga samun al-janna yace wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah sidqa mutum ba zai kushe ba yana gaskiya yana kildadon gaskiya yana neman gaskiya komai nashi na rayuwarsa gaskiya har sai an rubuta shi a gaba ga Allah cewa wani mai gaskiya ne har a wajen Allah za a ce mala'iku ku rubuta sunan wani wani yana da gaskiya to in kana son kyakkyawan ƙarshe ka zama mai gaskiya komai naka na rayuwarka kawai straightforward mu'amalarka da mutane gaskiya ce a ciki mu'amalarka da Allah gaskiya ce a ciki tsakaninka da iyalanka gaskiya ce tsakaninka da ƴaƴanka gaskiya ce a ciki tsakaninka da masu saye da sayarwa da wanda zaka saya wajenta da wanda zaka sayar masa ya zama gaskiya ce tsakaninku babu wani abun da yake na ƙarya ko yaudara ko hainci tsakaninka da wacce zaka ce mata kana son ta ya zama gaskiya ne ba yaudara musulmi ba ya zama mai yaudari musulmi ba ya zama mai yaudari abinda za a ce maka wai na ji wani ya ce min wai yana wai abinda ake wai a tara guda goma ne ko sai a tantance shida a dirje hudu a yi walimi sai a auri guda daya a to in wannan tantance ake bi kai yaushe layi zai biyo ta kanka ai za a ji ma ai to kaga ka zama mai gaskiya ba yaudara sannan sababi na biyar da ke jawo mutum yake kyawun ƙarshe shine attaqwa tsoron Allah kiyaye dokokin Allah abubuwa ne guda uku al-khawfu min Allah taqwa Allah da kuma al-khashiya wannan abubuwa guda uku suna biye da juna in ka hada da al-khawfu min Allah kana tsoron Allah al-khashiya ka kai makura wajen tsoron Allah kenan to sai ka samu takawa shine imtisalul awamiri wa ijtinabun nawahi mai Allah ya ce kayi me ya ce ka bari wani malami ya ce ma'anin takawa shine anta amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju sawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah ka dai wajen yi ma Allah biyayya bisa haddir da ce daga Allah saboda fatan samun rahmar Allah ka nisanci saba ma Allah bisa haske da dace daga Allah dan me dan kana tsoron azabar Allah sayyidina Ali yace takawa shine al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-ridha bil-qalil wal-isti'dadu li-yawmir rahim ya zama tsoron Allah yayi girma a zuciyarka ta yanda baka wato baka sassauci wajen saba ma Allah baka aikata zunubi babba ko karami sai dai in abin da yafi karfin ka wannan azizanci na dan adam sai ce sannan wal amalu bit tanzil in aka ce maka ga dokar Allah kawai ka rike ta karkai wasa da ita wal ridha bil qalil dan kana din da Allah ya baka ya hakuri da shi wal isti'dadu li yawmir rahim sannan kuma kai tanadi da kinzi don nan da in ka tafi ba zaka dawo ba sannan sababi na shida shine at-tauba tuba komawa zuwa ga Allah kafin nan akan takawa Allah yana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda yaji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah Allah zai sanya masa sauki a al'amarinsa mafiya yawan malamai suna kawo cewa wannan min amrihi shine lokacin zare ne Allah zai sanya maka sauki zaka rayu cikin sauki za Allah zai sa ka samu kyakkyawan ƙarshe ka samu kyakkyawan cikawa sababi na shida shine at-tauba tuba zuwa ga Allah Allah yace wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah yace ya ku mu'minai ku gaggauta tuba da komawa zuwa ga Allah don ku samu rabautuwa kaga wanda zai samu rabauta a gaban Allah ai shine wanda ya dace da mai da kyakkyawan ƙarshe shine wanda ya dace da kyakkyawan ƙarshe sannan sababi na bakwai shine al-iksaru min zikril maut inda kana so ka samu kyakkyawan ƙarshe to kar tunanin mutuwa ya dinga yin nisa daga zuciyarka. Kar ka dinga kai tunanin mutuwa can gaba. La innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Allah ya ce al'amarin suna ganin shi kamar da can-can ne ba yanzu za a yi ba, amma Allah ya ce mu nan kurkusa muke ganin shi. Kawai ka dauki misali yanzu. Duran da aka ce maka yau, ka kaga misali yau daya ga watan daya shekara ta 2024. Idan aka ce maka misali an sa bikin wani ran 31 ga watan 12 shekara ta 2024, sai ga kaman bare zo ba. Shekara guda yayi nisa kafin ka ankara, sai ga har yazo ya wuce. Har yazo ya wuce, sai ka ji an ce maka wannan da aka sa auren sa yanzu ya yansa uku. Shikenan an riga an gama. To abin da ake so shine al-iktharu min zikr al-maut, ka dinga yawan tuna mutuwa. Yawan tuna mutuwa duk abin da zaka yi, ka tuna mutuwa. Kina mutuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace "Udhkuril mauta fi salatika." Ka in ka tsaya za ka yi sallah ka dinga tuna mutuwa. Yace fa innal abda idha dhakara al-maut fi salatihi la hariyun an yuhsina salatahu. Bawa in yana tuna mutuwa a cikin sallan sa, to zai kyautata sallar. Zai kyautata sallar. Sannan autarwa yace in ka tashi sallah wa salli salatahu wa di'i. Kai sallah kamar mai ban kwana ka. Sallanka ka zama irin ta mai ban kwana, ka dauka daga wannan sallan kuma ka gama wuta. Daga an yi magariban nan banda kai za a isha. Da an yi ishan nan banda kai za a yi asuba. Domin dolan dole watan wata rana dai akwai sa kafar ka da in kai ka fita a masallaci ka bi take ne. Ka bi take ne. Saboda haka ka dinga al-iktharu min zikr al-maut. Kawai abinda za ka yi makanta shine duk inda ka sa kafar ka za ka ji. Ko a cikin gari, ko a wajen gari, ko ma a ina ne, kawai ka tsaya ka kalli nan inda zan je din nan. Ka ce fa mutuwa tana iya dauka nan a hali uku. Tana iya dauka nan a hanyar zan tafi can. In na mutu za a tashe ni akan niyyar abin da na mutu akai. Tana iya dauka nan a wataƙila a halin ina can ana abin da za a yi. In na mutu za a tashe ni akan abin da na mutu akai. Tana iya dauka na a halin naje ina hanyar dawowa. Idan na mutu, idan an tashe ni ranar tashin alkiyama, za a tashe ni ne akan karshen aikin da na aikata. Innamal a'malu bil khawatim. To kawai ka tuna kaga wajen nan yayi daidai, a tashe ni a ce shine aiki da na karshe, ko bai daidai ba. Ke ga bai daidai ba, to maza ka dawo. Ka dawo. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Allah ya sa mu kowa mai wa'azi a cikin zuciyarsa. Kana tashi za ka yi mummunan aiki, zuciyarka ma za ta gaya maka sai dai son zuciya ya sa ka kiji. Kisa yake al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karika an yabli alayhi nas. Abin da yake na saban Allah shine abin da za ka je na ma kaikayi a zuciya, ba kuma ka san mutane su leko su ga kanai. Daka al-iktharu min zikri al-maut. Sannan sababi na takwas shine al-haya'u min Allah. In kana so ka samu kyakkyawan karshe, ka zama mai kunyar Allah. Ka dinga jin kunyar Allah. Yanda za ka ji kunyar Allah shine ka ji kunyar wai Allah nan shine fa ya halice ni. Ya ban abinci, ya ban abin sha, ya mun idanu, ya mun kunnuwa, ya mun kafafuwa, ya ba tare da na biya shi komai ba. To yanzu ya kamata Allah da ya bani idon nan kyauta ya hange ni, ni kadai a daki na kunna waya ina kallon abin da baya so da idon nan. Ya kamata Allah nan da ya bani kunnuwan nan kyauta ya hange ni, ni kadai a daki na kunna abin da baya so ina ji. Ya kamata Allah da ya bani kafafuwan nan kyauta ba zan ji kunyansa ya ga na taka su na je inda baya so ba. Hannuna da Allah ya bani kyauta, ba zan ji kunyar Allah a ce Allah ya hange ni ina taɓa abin da baya so ba. Sanda mutum ya tashi zai je ya zina, ya tuna ya gani al'aurarsa Allah ya bashi ta kyauta, bai biya ko sisi ba. Yanzu ba zai ji kunyar Allah ya gan shi Allah yana ya ga Allah ya hange shi ya tube ta tube tsakaninsu Allah baya so ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matan da ta cire tufafinta a inda ba ɗakin mijinta ba, ba gidansu ba, annabi yace ta riga ta kunna ashana ta kona labule na rufin asiri dake tsakaninta da Allah. Duk wani daraja da matsayi da take da shi a wajen Allah ya jibi ka dinga jin kunyar Allah. Shi yasa wani malami yace wa idza khalauta bi raibatin fi zulmati wan nafsu da'iyatun ila ru'yani fastahi min nazr al-ilahi ilayka wa qul laha inna alladhi khalaqa al-zilama yarana. Yace in ka kebance da wata a cikin duhun dare zuciyarka tana raya maka ka saba ma Allah ba wanda ke ganin ku. Yace ka ji kunyar Allah yana ganin ka, ka gaya mata fa Allah da ya halicci duhun da muke ciki yana ganin mu, ba dai a duhu ka buya ba, to ka gaya ma zuciyarka fa Allah da ya halicci duhun yana ganin ka. Saboda haka indai kana so ka samu kyakkyawan ƙarshe dole ka zama kana jin kunyar Allah. Al-haya'u min Allah, dole ka zama kana jin kunyar Allah. Sannan sababi na tara shine al-khawfu min asbabi su'il khatima, duk abinda aka ce maka yana kai mutun zuwa ga mummunan ƙarshe to kai kokari ka kiyaye ka nisance shi. Duk abinda ka san in ka mutu akai akwai matsala to kar ma ka fara aikata shi, ka nisance shi. Kai ko in zaka mutu mala'ikan mutuwa ba fulashi zai maka ya ce gobe da safe zan zo ba. La ta'tikum illa baghta, kawai gani zaka yi babu kai ka tafi. Yanda kake kwanciya kana jiran bacci ya dauke ka kafin ka ankara kayi bacci, wallahi haka nan kana tafiya kaman mafarki kaman bacci sai dai ka ji an ce mar rabbuka. Shikenan an je ƙarshe wannan duniyar ko ka dauke ta yanda ka san wannan series film din da ake wallahi haka duniya take. Ana tafiya sin din wani ya kare sai a cire shi to kai ka mutu kenan ka fita daga duniya. Da ƙarshe an je the end to an tashi kowa da kowa gidan to duniyan ta zo ƙarshe kenan, an gama filmin kenan. To duniyan nan film ce, film ne. Ilamu anna wal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakkurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad, film ne, wasa ce kawai, wargi ne, wasan kwaikwayo ne. Sababi na goma shine as-sabru ala al-ibtila, kana so ka samu kyakkyawan ƙarshe duk abinda Allah ya jarabe ka da shi kai hakuri. Ka zama mai hakuri, domin baka da hakuri akan abubuwan da Allah ya jarabe ka da su za ka koma kana neman ya za ka yi ka fita daga ƙaddaren da Allah ya rubuta maka har ya raba ka da imaninka kuma ka je ka mutu a banza. Sannan na 11 shine addu'a, kana so ka yi kyakkyawan ƙarshe wallahi dabaranka ba ta isa ba, dole ka hada da addu'a. Kai ba ma mun ba, annabi fa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila. Allah ya ce ma annabi inda ba dun da muka tabbatar da digadiganka akan addini ba da sauran kadan surinjaye ka, sauran kadan kafirai su saka kadan karkata zuwa gare su wani abu dan kadan, sai ce idan la azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat, da kai haka kuma da mun dandana maka wahalar rayuwa da wahalar mutuwa, da ka rayu cikin wahala ka mutu cikin wahala, da ka dole sai da addu'a. Dabaranka ba za ta kai ba, ba za ta ci ba, kai da kaga Allah ya shirya da kai ba dabararka ba ce, ba dabararka ba ce, ganin dama ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda kar ka yi kafafa da cewa ai ka san wani in ana wazi zai ce a to in aka kwatanta da wannan zamanin ba mu ne mustazan ba, ai an kwatanta da wannan zamanin mu ne sahabbai, to yana daga cikin kuma tarkon shaitan da yake jefa ma mutum shine ijabul mar'i bi nafsihi, shine mutum ya ji shi da kansa ya fara burge kansa. Kai da kanka ka ji cewa kai mutumin kirki ne, ka fara burge kanka kai ka sha kwana, to tarkon shaitan ya kama ka, tarkon shaitan ya kama ka. Kaga Imam Ahmad bin Hanbal, na'am, Imam Ahmad bin Hanbal da yazo rasuwa mai shaitan yazo ya ce masa, yace Imam Ahmad kai kin ka gama da ni ba inda rabo a jikinka, yace a har yanzu akwai saura gashi dai ina kwance akan gadan ajin. To yanzu yace masa haba kai ka san wa Imam Ahlus Sunna wal Jama'a kuwa wane ne, to daga nan sai ya rinjaye shi har mala'ika yazo zare ransa bai faɗi la ilaha illallah ba. Saboda haka in ka ganka akan hanyar nagarta kai mutumin kirki ne to kai iya bakin kokarinka kai iya bakin kokarinka wajen dagewa da yawan addu'a kana ganin addu'an da Allah ya koya mana cikin Qur'ani rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab annabi sallallahu alaihi wasallam yana maimaita allahumma musarrif al qulubi thabbit qalbi ala dinika Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka Abdullahi dan Abbas yace muka ce ya Rasulullah ko kana jin tsoron daga baya zamu iya yin riddani yace musu ai inna quluba bani adama kullaha baina isbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid zukatan bayi duka duniya zukatan su suna tsakanin yatsu biyu ne daga cikin yatsun Allah yadda ka san zuciya daya ya qallibu ha kaifa yasha Allah yana juya zukatan yadda ya ga dama shi yasa sai a wayi gani yau wannan zuciyarsa tana kafirci sai a juya ta sai shiga musulunci wani yana musulmi in aka juya sai ya ridda wani mutumin banza ne ana ganin sa a gidan giya gidan karuwai wajen sace-sace wajen kaza in an juya zuciyarsa sai dawo masallaci wani ko mutumin kirki ne idan an juya zuciyar tasa sai kuma mutumin banza daga dole sai ka dage da addu'a sannan ka dage da ibada al-muhafazatu ala salawat dagewa da ibada sallah in an kira sallah karke zakaci da ita kana jin jiran sallah farko mai domin na tabbatar maka in kana neman dan wuta lamba 1 shine wanda baya sallah kar ma ka je wani dogon wani wannan dan wuta na farko shine wanda baya sallah duk wanda bai sallah wallahi dan wuta ne fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin la tamisu ma salakakum fi saqar me kawo ku dan saqar amsan farko qalu lam nakum minal musallin sace ba ma sallah sallah ce ba ma yi bari na cika ce mana karshe da wani abu da malam mahmud al-misri ya kawo a littafin sa al-khawf min su'il khatima wanda zai fito mana da bayanin cewa akwai bukatar in kana aikin alkhairi ka dage da addu'a wani ladanin nan yana kiran sallah so in zai kira sallah akwai wata manara da yake hawa hasumiya da yake hawa ya kira sallah so a gefen masallacin yace akwai gidan wani baye waje gidan wani kirista rannan ladanin nan ya hau zai kira sallah sai idan sa ya fada gidan wannan kiristan sai ya ga yar sa budurwa sai ya fituri da ita saboda haka sai ya fasa kiran sallan sai ya sauko sai shiga ya same ta yace mata ina son ki suna da mai da'awu sai tace masa kaga kai musulmi ne mu kuma gidanmu gidan kiristoci ne babana ba zai dai aurar mun da kai ba sai ce matsalar musulunci ne ko wallahi sai ce mata idan atanassar in dai matsalar musulunci ne yace ya zama kirista ya bar musulunci sai wannan abin da ya faɗa mala'ika sai ya zare ransa shikenan duk iya shekarun da ya kare yana kiran sallah kalman da ya tafi da ita shine ya bar musulunci ya zama kirista yanzu kaga inda ya tsaya a wajen kiran sallansa da ya dace da man kana akibu kalami la ilaha illallah da khalal janna da maganarsa ta karshe ta zama la ilaha illallah amma da yake babu sabati babu istiqama ce sai ya sauko karshe maganarsa ta karshe ita ce ya faɗa mata cewa zai aure ta tace babana ba zai aure mun da kai ba tunda kai musulmi ne tato musulunci akan budurwa ta bar musulunci ka gani yuqallibu ha kaifa yasha an juya zuciyarsa duk lokacin wucewansa saboda haka lallai akwai buƙatar mu dage da addu'a kar ka ga cewa mu ne ahlus sunna mu ne yan izala mu ne duk wannan ba shi bane yake ce al-amalu bil khawatim abinda Allah yake duba shi ne wai da me ka cika da me ka cika da me ka cika me abinda ya zama naka na ƙarshe shine abinda Allah yake la'akari da shi amma yanzu duk sanda aka ce da a yi wa'azi kana nan in za a yi karatu kana nan wa'azin kasa in ya kai daga nan zuwa birnin sun damu je ai muna kaza duba a gama ba rigimar tana wancan lokacin saboda haka duk mai son kyakkyawan ƙarshe dole sai ka dage da addu'a babban abin da zai kai ka zuwa ga wannan kuma shine tawadu da rashin jin kai wani ne. Rashin jin kai wani ne yana daga cikin tarkon shaytan ya kawata maka kai ai babba ne a addini, kai ai mutumin kirki ne, kai ai wane ne, kai ai wane ne, ba kai ne mai wa'azi ba, ba kai ne kaza, ba kai ne kaza, ba kai ne kaza ba. Eh, mantar da kai cewa wanda zai fara shiga wutar jahannama malami ne, akan shi za a fara launcin wutar jahannama, mutane su gani wutan da zafi ko babu. Akan shi za a gwada, malami ne kuma. To ashe kaga ba tarin muna zuwa karatu, muna zuwa karatu, dole sai an hada da addu'a. Wai Bahaushe ya ce ba girin-girin ba kai mai ku, to dole sai an dage da addu'a. Dole sai an dage da addu'a. Abinda ake so shine a riski kyakkyawan ƙarshe. So akwai abubuwan da ya kamata na ƙara, musamman alamomin da za a gane mutum yayi kyakkyawan ƙarshe ko da bayan mutuwansa. To sai dai an nuna mun cewa lokaci yayi. Saboda haka zan takaita a nan insha Allah ta'ala. Waɗannan sabubban da muka kawo ina jin cewa sun ishe mu a matsayin wa'azi da kuma nasiha da kuma jan hankali. Saboda haka ina fatan abinda na faɗa daidai, Allah ta'ala ya tara mu cikin lada da ni da ku baki ɗaya. Inda muka yi kuskure ban gane ba, ku gane ba, Allah ya yafe muna, ya yafe muku baki ɗaya. Dan uwa Malam Abdul Basir Isa, wanda shi ne yayi waye madaukiya akan zuwa na wannan gari na Katsina, Allah ya saka mishi da alkhairi. Sannan kuma kafin shi akwai ƴar uwa wacce ita ce ta hada ni da shi, ita ce Salam haduwa ta da shi, kuma alhamdulillah wannan ya zama haduwa ta alkhairi, ta ma Allah ya saka mata da alkhairi. Dan uwa Malam Abu Aiman, shi ma Allah ya saka mishi da alkhairi, Allah ya biya shi da gidan aljanna. Sauran ƴan uwa da kuka zo kuka taru don sauraron mu, ba don mun kai ba, ba don muna da abinda za a saurare mu ba, sai dan albarkacin Qur'ani da Sunna, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah kuma ya biya ku da gidan aljanna, Allah ya muku albarka baki daya. Lallai na gani kuma ta tabbata cewa Katsina ɗakin kara ne, saboda haka lallai na ga kara kwarai daga ciki, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah kuma ya sanya muku mala'iku da za su yi muku wannan kara a gidan aljanna, Allah ya sa mala'iku da za su sauke ku a gidan aljanna, Allah ya biya mana buƙatun mu na alkhairi. Tare da cewa dai aljanna insha Allah ni zan fara shiga kan kafin ku biyo ni a baya insha Allah ta'ala. Fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wallahu a'lam, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Malam na gode, Allah ya saka alkhairi. Malam ya yi takanastakar a karin Bahaushe daga garin Bauchi. Malam dama daban, Malam Mahmud Shehu ne na Bauchi, wanda gwamnati ke kallon Sunna TV yau da gobe. Zai ka gani shi malami shi yana malam karatu. To inda karatun da malam ya yi, zai bayyana mana cewa dama daga gane ga inda ya fito. Saboda irin ƙoƙarin da malam ya yi, kowa ya san cewa daga gidan karatu aka fito. Allahu ta'ala ya saka mana da alkhairi. Sannan wata fuskarwa wannan karatu tun daga kwamiti na masallacin nan da waɗanda suka saurara da waɗanda kuma suka gina masallacin, Allahu ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi. Allahu ta'ala ya mayar kowa gidan shi lafiya. Muna ma malam fatan alkhairi da addu'a. Allahu ta'ala ya tabbatar da mu a addinin musulunci. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.